الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ƴan uwa barkamu da arzikin sake hallara wannan majalisi namu mai albarka da muka saba karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqhi fid din littafi wallafar Sheikh Al-Allama Abdulrahman ibn Nasir Al-Sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wanda muka saba karantawa wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da rahama, masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna almuru na ɗaya ga watan Rabi'ul Akhir, watan hudu shekarar hijira 1446, wanda kuma ya dace da hudu ga watan goma miladiya shekara 2024. Insha Allahu ta'ala za mu tashi ne yau a sabon littafi, kitabun nikah, wato littafin aure. Littafin aure, to kaga haka yake a madhabar Hanbaliya da yake mawallafin wannan littafin, shi Malam Sa'idi ya tasirantu da madhabar Hanbaliya, haka da yake tafiya a kan irin tsarin littattafansu. Sai an yi gwagwarmaya ta saye da sayarwa da ma'amala ta hada-hada, sai kuma a yi magana aure. Saɓanin mu mazhabar mu ta Malikiya, sai an yi magana akan aure da abin da ya shafi aure da rigingimin aure, sannan za a zo a yi hidimar kuma hada-hadar dukiya. To wasu sukan ce, to waɗanda suke gabatar da aure a kan mu'amala ta kuɗi, suna ganin sai mutum ya yi auren ne tukuna sai ya fara neman hanyar buge-buge yadda za a yi kuma auren ya zauna. To shi ne sai an yi aure, sai kuma a zo a yi karatu a kan buge-buge. Wanda suka fara gabatar da buge-buge kuma, to kuma suna ganin cewa aure fa ba zai yiwu ba sai kana da ɗan abin hannunka. Don haka sai an yi buge-buge an samu, sannan a je a yi mai, a je a yi aure. To gashi bayan mun yi faɗi tashi, mun yi gwagwarmaya a buge-buge, gashi yanzu kuma mun bugo aure. Kitabun nikah, littafin aure. Malaman fiqhu suna ambaton littafin aure daga cikin abwab na fiqhu, kuma wannan littafi ya kunshi hukunce-hukuncen da suka shafi aure da saki da kome da zamantakewa ta aure da abin da yake komawa zamantakewa ta aure, irin magana akan shayarwa, magana akan reno, da abin da ya shafi rigingimu irin na aure, kamar abin da ya shafi li'ani, abin da ya shafi kul'i, abin da ya shafi zihari, duk yana daga cikin abin da ake tattaunawa da shi a wannan kundi na littafin aure. Don haka yanzu mun tsoma kafa ne, domin san ranar fita ba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fita da alheri kamar yadda muka saka da alheri. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da ilmomin da ke cikin wannan babi, kuma ya ba mu ikon aiwatar da su, kuma Allah ya mana tsawon kwana mu cimma abin da ya kamata a ce mun cimma a cikin wato wannan littafi. Idan an ce annikahu, yana nufin aure da Hausa kenan, yana nufin aure. Aure kuma yana nufin wato kulla wata alaƙa ce ta yarjejeniya tsakanin mace da namiji, wacce take ƙunshe da jin daɗin juna. Alaƙa ce ta yarjejeniya kuma yarjejeniyar ta musamman. An ce musamman saboda hukunce-hukuncen yarjejeniyar su shigo cikin tarihi. Ba kowace irin yarjejeniyar ce take da ma'aure ba. Kamar yadda mutum ba zai iya tunkaran mace su yi yarjejeniya shi da ita shi kenan sai da ma'aure ba. Dole akwai hukunce-hukunce da shari'a ta gindaya a yarjejeniya irin ta aure. Don haka alaƙa ce ta yarjejeniya ta musamman tsakanin mace da namiji, wadda kuma take sabbaba jin daɗi a tsakaninsu. Wannan alaƙa ta auratayya tsohuwar alaƙa ce ta ɗabi'a wadda ɗan adam ya fare ta tun lokacin halittar annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Haka ɗabi'a ce ta ɗan adam. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa bayan ya halicci annabi Adam sai kuma ya halicci matarsa. Haka ne ginin ɗabi'ar ɗan adam. Ba ka taɓa raba wato namiji da bukatuwa zuwa ga mace, matuƙar yana halin lafiya. Da haka aka faro, kuma da haka za a ƙare har gidan aljanna. Da haka aka faro, da haka za a fito kuma har gidan aljanna. Shi yasa ko aljanna cike take da mata. Allah maɗaukakin sarki ya yi ta bayanin siffofin mata don a ja hankalinmu mu maza mu tsaya mu dage, kamar yadda masu sha'i suke yin sha'i suke kawo 'yan matansu da zawarawansu, mutum ya kwaɓe ya zage a dinga zabga masa tsumagiya saboda ya nuna dauriyarsa ga budurwarsa ko bazawararsa. Ana masa inannan duka kuma ya yarda da hakan ɗin, saboda ko don ganin macen ma ba zai gudu ba, ba zai yi raki ba. To kuma kamar haka ne shi namiji zuciyarsa da mace har ta kai haka. To in kun kula aljanna ma sai ake jan hankalinmu da mata da irin kalolinsu da irin halayensu da irin kyansu da irin tsaftarsu da tatuwar mahaifarsu. Wannan yana nuna maka cewa sanan aka faro kuma sanan za a ciki. Magana akan aure magana ce ta shari'a, magana ce ta addini. Shi yasa idan mun kula malam yace wa huwa min sunanil mursalina, aure yana daga sunnonin annabawa da manzanni, yana daga sunnonin manzanni. Malam yana nuna mana cewa aure sunna ce ta manzannin Allah. Kusan ka iya cewa dukkanin manzannin Allah wato sun yi aure, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Yace da annabi sallallahu alaihi wasallam hakika mun aiki manzanni min qablika gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, kuma sannan muka sanya musu muka hore musu azwajan mataye wa dhurriyya da ƴaƴa, mataye da ƴaƴa. Wannan ayar dalili ne akan abin da malam yake faɗa cewa aure sunna ce ta manzannin Allah. Kusan za ka samu daga cikin annabawa da manzanni annabi Yahya da annabi Isa alaihi masallatu wassalam su ne aka tsaye magana a kansu cewa ba su yi aure ba, koko shin sun yi aure ko ba su yi aure ba. Su aka fi yin magana a kansu shin sun yi aure ko ba su yi aure ba. Annabi Yahya, lura da yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da siffa ta ƙauracewa mata. Da Allah yake ba da labarin annabi Zakariya cikin suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fanadatu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. وسيدا وحصورا انت حصور malamin tafsiri da dama sun fassara hasur da wanda yake mai kaurace wa mata to wannan siffanta shi da aka yi shine ya sanya malamai suke magana akan cewa to kenan annabi haya shi bai yi aure ba a kamar yadda malam Muhammad al-Amin al-Shankiti cikin adwa'ul bayan Allah ya masa rahama yake cewa game da annabi haya yake wata haqiqu fi ma'ana qawlihi ta'ala wa hasuran yake zance na gaskiya dangane da fadin Allah madaukakin sarki wa hasuran akan annabi haya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin ya'ni alladhi hasara nafsuhu 'anil nisa'i abun nufi wanda ya killace kansa daga mata ma'al qudrati ala ityanihinna tare da cewa yana da ikon tarawa da mace malam ya faɗi wannan ne don ya zama raddi ga wasu daga cikin malamai da suke cewa annabi haya ba shi da ƙarfin tarawa da mace ne shi yasa don haka sai malam ya ce tare da cewa yana da ikon zacce wa mata din amma sai ya zama ya katse alakarsa da su tabattulan minhu saboda wato kawaici daga mata a gare shi wanqita'an li ibadati llahi kuma saboda wato dan ya katse duk wani lamari ya dukufa dan bautar Allah madaukakin sarki wa kana dhalika ja'izan fi shar'ihi hakan din kuma ya halatta a shari'ar annabi haya idan mutun ya zabi ya zauna zaman bautar Allah ba zai yi aure ba a shari'ar annabi haya hakan ya halatta shi yasa ya zama jagora akan wannan wato halayya wa amma sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam malaita amma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya tazawwuju wa adamu tabattul ita ce yin aure da rashin wato yanke alaka da mata ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce yin aura ya sha babbar da sunnar annabi haya to haka dangane da annabi Isa ma babu wani abun da yazo yake tabbatar da annabi Isa yayi aure kamar yadda kuma babu wani abu da yake tabbatar da cewa annabi Isa bai yi aure ba amma dai ya shahara cewa annabi Isa ba a san shi da cewa yayi aure ba ya shahara da haka Malam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwir yake cewa dangane da annabi Isa wa amma tarkul masihi at-tazawwuja amma barin annabi Isa da yayi game da aure fala'allahu li'aridin akhar ta iya yiwa abin da yasa bai yi aure ba saboda wani dalili ne da ya taso na daban amarahu Allahu bihi wanda Allah ya umarce shi da shi li ajalihi a dalilinsa yasa bai yi aure ba wala Allah akwai wani al'amari tsakaninsa da ubangijinsa da ya umarce shi da shi wanda ya hana shi yayi aure walaysa tarku tazawwuji min shu'unin nubu'a yace amma fa kalayin aure baya daga cikin sha'anin annabawa Ibn Ashur yace rashin yin aure baya daga cikin sha'anin annabawa faqad kana li jami'il anbiya'i azwajun malaice domin dukkanin annabawa Ibn Ashur domin dukkanin annabawa suna da mataye qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah mun sanya musu wato mataye da kuma duriya. To idan mun kula kenan fadin malam wa huwa min sunanil mursalina, aure yana daga sunnoni na manzanni. Karin bayani akan ayar da na ambata da a cikin suratul Ra'd, wa laqad arsalna rasulan min qawlika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, da bayanan waɗannan malumma da na ambata akan annabi Yahya da annabi Isa alayhi masallatu wassalam, yana nuna mana cewa kenan abin da ya yi rinjaye a hakkin annabawa shine yin aure. Annabawa da manzanni abin da ya rinjaye a hakkinsu shine yin aure. In ka dubi tun daga annabi Adam da Allah madaukakin sarki ya halicce shi, ya halicci matarsa, da Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Sauran ayoyi da suke nuna annabi Adam alayhi salatu wassalam da aka halicce shi an halicci matarsa. Annabawa annabi Ibrahim ga labarin sanan da matarsa cikin suratul Hud, cikin suratul Az-Zariyat da labarin sa da matarsa. Haka annabi Lutu shi ma labarin sa da matarsa, wanda shi da annabi Nuhu ma Allah ya bada labarin ba su ma sa'an matan ba ma. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. النبي لوط ينا دماتا سيدي بتكوتا با بتإيمان دشي با. النبي نوح ينا دماتا بتيوكانت عدل شي با بتكوتا با bata yi imani da shi ba. Haka annabawan da suka biyo baya, ko dai ka ji annabi amma maganar matarsa ko amma maganar ɗansa, su annabi Ishaq da annabi Yaqub, kaga magana ake akan ƴaƴansu, zuriyar Banu Isra'ila duka ƴaƴansu. Annabi Dawud da annabi Sulaiman, annabi Sulaiman ɗan gidan annabi Dawud ne, kaga ba a haihuwa ba tare da da mata ba. Ka bibiya Al-Qur'ani zaka ga duka irin annabi Musa, duba annabi Musa da Allah ta'ala falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Kuma a cikin wannan sura Allah ke bada labarin ma maganar aure. Inni uridu an unki haka ihda bunatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 fa min indik wa ma uridu an ashqa alayka. Qala dhalika bayni wa baynak أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هل الله يقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كاد أن يأورين كنا أوليات بتا أن يشي النبي موسى ينادى إيالي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يتبتا النبي ينادى ماتا ko ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da nassun alqur'ani yana da mata, kamar yadda Allah ya bada labarin aurensa da ummul mu'minina Zainab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, lokacin da Zaidu ya gama bukata da ita sai muka daura maka aure da ita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata ingantacce hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu cikin Bukhari da Muslim. Wata rana wasu samari masu hamasa suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi labarin irin ibadarsa. Da aka ba su labarin yadda Annabi alaihi salatu wassalam yake ibada musamman sai sallar dare, to sai suka rena abin da suke yi wa Allah na bauta, suka shawara a junansu, suka ce to indai haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bauta wa Allah, tare da cewa shi an gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, amma shi haka yake bauta wa Allah, to ai mu mu yi na san ma ya mana kadan shine ka annahum taqalluha, kamar suna ganin irin na annabin ma su ya musu kadan shi tunda an gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, da abin da bai bari abin da ya duk an gafarta masa na zunubi, to mu da ba mu da wannan tabbacin in mun tsaya a iya nasa ma ai muna ruwa, dan haka mu kamata yayi mu dara shi, shine ka annahum taqalluha, ba suna ganin cewa annabin abin da yake yayi kadan ba, dan wasu matasa suna wannan mummunar fahimta cewa wai suna kallon abin da annabin yake yi ya ma yi kadan, ba haka suke kallo ba, abin da annabin yake yi su ya musu kadan a su, ba shi annabin ba, su a ce su tsaya a iya haka, to su za a biyo su bashi da yawa, abin da ya kamata shi ne su yi abin da ya fi haka. Ɗaya a cikinsu sai ya yi alwashin, shi dai kam ya daina baccin dare kwana sallah, ba bacci, yadda ya ga rana haka zai ga dare. Ɗaya a cikinsu shi kuma ya ce ni kuwa, ya ce ya ɗaukan makansa bai san ci da sha da rana ba, kullum azumi ba fashi. Ɗayan kuma sai ce to shi kuwa aure ne ba shi da lokacinsa, ku na ku yayi kaɗan ma, kai dare ka zaɓa, kai yini ka zaɓa, ni duka bi na zaɓa, mace ma ban da lokacinta, ko dare ko rana, ibada kawai. Sai suka rungumi wannan aƙida. Shikenan sai labarin sai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, da wane da wane da wane fa sun zo da wani sabon manhaji, sun zo da wani sabon manhaji, Annabi alaihi salatu wasallam ya saka kira su, naji dangane da ku kaita wa kaita ana ce kaza da kaza haka ne, ya makin Allah haka ne, kaji kaji dalili, mun zo mun tambaya an ce ga yadda kake ibada, mun kuma gaskiya muka shawara tsakanin mu ina ya mu, kai ma ga yadda kake, to mu kuma fa me za mu ce wa Allah in mun tsaya iya irin naka ma, ya Annabi alaihi salatu wasallam ce to kun ga, yace na rantse muku da Allah, yace na rantse muku da Allah, na fi ku jin tsoron Allah, to Annabi sai ya rantse, yanzu Annabi sai ya rantsuwa cewa ya fi mu jin tsoron Allah, to amma ka gane magana babba ce, kar ka ɗauki ta da sauƙi, na rantse muku da Allah, ana atqakum lillahi wa akhshakum lah, na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku tsantseni da taka tsantsan a haƙƙin Allah, yace amma me kuke gani na, yace aqumu wa arqutu, ina tsayuwar dare kuma ina kwanciya bacci, wa asumu wa uftiru, kuma ina azumi ina sha, wa atazawwajun nisaa, yace kuma ina aure, yace fa man raghiba an sunnati fa laysa minni, to duk wanda wannan ita ce shari'ata, wanda duk bata masa ba to ba tare da ni, wannan ita ce shari'ata, ai sallar dare ai bacci, ai bacci ai sallar dare, a ce a sha ai azumi, ai azumi a ci a sha, sannan ai aure, wanda wannan tsarin bai masa ba yace to ba mu hada jam'iyya ba, ba mu hada tafiya ba, to kaga su suna ganin wai sun yi wa Allah abin kirki aka baje su, kaga da ba wani mai karambani kuma da zai zo ya ce shi ne tsoron Allah ne kullun azumi yake, shi ne tsoron Allah ne kwana yake na kiyamul layl, ya ki yin aure wane ya yi magana aure, malam ce kai da Allah yadda duniyar nan take yanzu malam, muna nan muna neman lahira, su kuma masu auren duniya suke nema ke, baka san cikin auren ma akwai neman lahira ba da yawa ma kwarai da gaske Allah sallama yace yu'jaru ibnu adam ala kulli shay'in hatta ma tad'ahu fi fimratik dan adam ana bashi lada akan komai inda yayi shi dan Allah har abin da kake sanyawa na loma a bakin matarka loma ko na abinci ko na ruwan sha matarka ta sha ta hadiya ka samu lada mal a rubuta maka lada da la iya karyawa kawai ko ya kake a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa wa fi buzi ahadikum sadaqa yace a farjin kowanne ɗayan ku ma akwai sadaka wannan abin sai ba su mamaki ya ma aikin Allah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr ya ma aikin Allah yanzu mutun ya biya bukatarsa ya biya bukatarsa ya fita daga damuwa kuma hakan ma abin shi da lada Annabi alayhi salatu wassalam yace kwarai kuwa baka ganin inda zai aika ya biya bukatar a haramiya baka ganin akwai zunubi a kansa yace to haka idan ya sa a halal zai samu lada baka gani ba ga ladan da ke cikin haihuwa da ciyar da yaya da tarbiyantar da yaya ga ladan da ke cikin wato rashin da gabanin ya balaga ko namiji ko mace na ceto da wata ajiya da mutum zai rana gobe kiyama duk wanda ya goya ƴan mata guda biyu zuwa uku ya kyautata tarbiyarsu har ya aurar da su aka rabu lafiya za su masa hijabi ranar alkiyama da gidan wuta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ɗaya mutu masa wanda bai kai balaga ba to ranar alkiyama zai zame masa mai ceto in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama yaro zai tsaya har ya yi runto ya tada gaddama ba mai iya gaddama ranar alkiyama sai yara shine zai kamo tunar uban ya kamo farjallan uwar ya kawo wa Allah shi dan aljanna ne kuma yace shi ba zai tafi ba sai da uwarsa da ubansa to duk shirgin da yake kansu haka Allah ta'ala zai dauke al'amarin yaron nan dai abiya masa bukata runto da rikici zai ta kuma hakan nan Allah ta'ala zai shiga lamarin ka je ka awarware matsalolin naka yaron ya ja shikenan sai sai uban ya shiga aljanna ba zai tsaya ma ba zai bari ma a tsaya wa lissafi ba kawai zai bari ne in ya so a yi kakara daga baya amma ka wuce da haka albarka da falaloli da suke kunshe a cikin sha'anin aure suna da yawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wadda wannan shari'ar ta bata masa ba yace to baya tare da ni falaysa minni baya tare da wa hatta a hakkin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ma mai aure ne ya yi aure kuma ya aurar da ƴaƴansa ya yi aure tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuma aurar da ƴaƴansa sannan hakan nan sahabbai radiyallahu ta'ala anhu waliyan wannan al'ummar na farko su ma sun yi aure malamai magabata magada annabawa waɗanda muka gaji ilimi a wajensu marubuta littattafa sun yi aure wasu ɗaya wasu bibbiyu wasu uku wasu huɗu da haka ijma'in malaman musulunci aure sunna ce ta baban kasir alayhi salatu wassalam da haka dukkan wanda ya samu dama so ya yi aure. Shi yasa malaman fiqh ma suke cewa yakan zama wajibi musamman ga wanda yake da sha'awa mai ƙarfi kuma yake tsoracewa kansa fadawa haramiya. Yana da sha'awa mai ƙarfi kuma yana tsoracewa kansa fadawa haramiya, wajibi ne a gare shi akan sa ya aure. Amma wanda yake da sha'awar baya tsoron fadawa haram, to suka ce mustahabbi, abin da yafi falala a gare shi ya yi aure. Wanda bai da sha'awar idan ya yi auren ƙarshe wala'alla cutarwa zai yi, saboda majinyaci ne shi, inni ne shi ko majabubi ne shi, to shi wannan makaruhi ne ya auren. Wanda kuma bai da sha'awa amma lafiyayye ne shi, in har akwai matar zai ba da haƙoƙi na auratayya, in ba matar kuma shi ko akwala rigarsa, wannan halal ne aure. Amma an fi son ya yi halal ne, in ya ga dama ya yi, in ya ga dama ya zauna haka kar ya yi, amma an fi son ya yi. Saboda ai ko ba ka da buƙatar aure, mu ai muna da buƙatar ‘ya’ya, kai mana producing ‘ya’ya. Matuƙar za ka iya zama da matar, kuma in ka haifa za ka iya renonsu, to kar ka haramta mana jininka, kar ka haramta mana tsatso, kar ka rage mana yawa na al’ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawo gudumawarka. Sannan ta gefe guda kuma mutuncinka a cikinmu ya zama kana da aure. In ba ka da aure mutuncinka ba yawa. In ka ga namiji yana da sauran mutunci har ana ba shi limanci a masallaci, to saurayi ne bai wuce gejin ana tsammanin zai aure ba. Akwai samari suna jan sallah a masallatai, suna koyarwa a islamiyu, suna nan ana ce musu akramakallahu akramakallahu, amma tsammani ake zai aure. Amma inda a ce zai zauna bai yi aure ba shekara 40 da, to sai kaga kuma darajarsa ta ragu a idan mutane. In a zo ana zaɓar limamai zai yi wahala ga an ba shi limanci. Haka za a ban shi, za a ba shi redundant a anguwa, ba za a yi mitin ɗin kirki a kira shi ba. Kai shi da kansa ma za a ga lokacin ko hula baya tsawa, shi ma bai san mutuncin kansa ba. Ba za a aika shi neman aure ba, ba za a sa shi alwali a gidansu ya je ya ba da auren ‘yar gidan ba. Sai ka ko sarauta ce ta kewayo zai ka jana cewa wannan, wannan da ko aure bai ba. Don haka shi aure wato albarkar da ke cikinsa tana da yawa. Kisa annabawa ba su yi wata-wata ba dangane da al’amarin aure, ba su yi wata-wata ba. To yakan zama haramun ga wanda zai yi shi don nufin cutarwa, da zai yi shi don nufin zalunci da kuma cutarwa, ko kuma ya yi shi ta hanyoyin da shari'a ta haramta, ko ya ce zai auri muharramarsa, ko kuma ya aure irin wanda shari'a ta haramta, nikahu shighar, annikahu bila wali, nikahu tahlil, nikahu muta'a, da sauran aure-aure irin waɗanda za mu zo makaranta ba su halatta ba. Malam ya ce wa fil hadisi, ya zo a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shababi, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Muttafaqun alayh. Wannan hadithin Abdullahi ɗan Mas'ud ne cikin sahabbai. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, ya ma'asharar shababi, ya ku taron matasa. Suka ce an kirayi matasa, saboda su ne masu jini a jikin magana aure za a yi. Kaga ba za a kira gilman ba, ba za a ce ya ma'asharul gilman, magana aure za a yi ba za a kira yara ba. Sannan ba za a kira tsofi ba, ya ma'asharul shuyukh, sai dai a magana istighfari. Amma magana aure ya ma'asharul shabab, ya ku taron samari. Samari kaga daga abin da ya kama daga shekara nawa? Shekara 18 zuwa shekara 40 duk samari ne. Amma wanda ya haura 40 kam ai ya zama ya kai kahala. Na korejo, korejo shi ne bai aure ba, ya haura 40 bai aure ba. Tsai, ya ku taron samari, manista ta'anin kumul ba'ata, wanda dukkicinku, wanda dukkicinku zai iya alba'a tsawainiyar aure, suka ce mu'natun zawai, tsawainiyar aure take alba'a. Wasu suka ce a'a, ba fa ana nufin tsawainiya ta nema da ɗaurawa ba, da biki, a'a har ta rayuwa, wanda kuma ta ya haɗa ba'a hissiya da ba'a ma'anawiya. Yana da hali da zai yi auren kuma ya riƙe ta fiskar zuciya, sannan kuma yana da halin riƙe matar ta fiskar lafiya. Duk wanda zai iya haka falyatazawwaj, to ya aure. Kaga kenan, wanda ba shi da hali, mafhumin karatun shi ne wanda ba shi da halin riƙewa ko ba shi da halin yi, ya saurara. Alƙur'ani ma haka yace, wal yasta'tifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli. Allah yace waɗanda ba su samu ikon yin aure ba, ko su kame, hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, har Allah ya wadata su daga falalarsa. Kenan wanda ba shi da hali to ya kame, wanda yake da hali kuma to kar ya maida abin ra'ayi. Wane mai karasa an yi kai aure, sai ce kawai ban ga dama ba, ban yi ra'ayi ba, ina dai ra'ayi ne, ban yi ra'ayi ba. Wani haka dai, yana da halin yi, yana da lafiyar zama da mace, kuma wanin ma abin tsoro yana neman mata. Wani ya ce aure, yana da halin yi aure, yana neman mata, ya ɗau wannan a mota, ya ɗau wannan a mashin, ya kira wacce can, ya buga waya wacce ta je ta same shi a waje kaza, neman mata. Amma in an masa magana aure, sai ce lokacin ne bai yi ba. Ana lokaci ne, lokacin ya yi zami. A ga wani na cikin masifa ba, ‘yar kaɗan ba. Yana cikin masifa. Ga ba'a, kuma sannan ba za ka yi ba, sannan kuma kana faɗa wa alfasha. La haula wala quwwata illa billah. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce, duk wanda yake da hali da ikon zai yi ya riƙe, falyatazawwaj, to ya aure. Sai ce fa innahu aghaddu lil basar, domin auren yafi rintsar da gani. Auren yafi rintsar da gani, aghaddu lil basar. Kun ga aghaddu siga ce ta tafdhil, ta af'ala tafdhil. Ana fifita aure ne yanzu akan wani abu, to me shi? Fa innahu aghaddu ay afdalu fi ghadd al-basar min aure yafi yafi rintsar da ido sama da nan, yafi rintsar da gani sama da nan. Ina al-mafdhul, ina abin da shi auren yafi, akwai abin da yake sanya rantsa ido amma bai kai aure ba, to meye wannan abin? Sannan wa ahsanu lil farji, sannan auren yafi ba da kariya wa farji, yafi ba da kariya wa farji. Wato yana sa iffa, yana sanya mutum ya kame daga sha'awa, saboda ya biya bukatarsa a halal. To amma ba a ce fa innahu yuhassinul farj ba, aure yana ba da kariya wa farji, sai aka ce ya fi ba da kariya wa farji sama da me? Kina akwai wani abu wanda yana ba da kariya wa farji amma dai bai kai aure ba, to menene wannan mafdul? Wa man lam yastati', wanda kuma ba zai iya ba, fa alayhi bis-sawm, to lalle ina jan hankalinsa ya kama azumi. Fa alayhi bis-sawm, to ina ankarar da shi ya shiga azumi, ya kama azumi. Fa innahu lahu wija'un, domin shi azumin a gare shi dandaka ne, shi azumin a gare shi dandaka ne, wija dandaka, raddul khafiyatayn shine dandaka, yadda ake wa dabbobi, yadda ake wa tamaru dan taure ya fe bubutu, sai a kama shi ƴaƴan marainansa, sai a samu abu sai a dandake igiyoyin, jijiyoyin ƴaƴan marainan shi ke, sai ya tashi babu, an riga an datse hanya, to wai zai girma, zai saduda ya maida hankali akan abinci, ya girma. Amma in an bashi da wannan bebiyan ba zai abin kirki ba, kai ba taure ne kadai. Ko mutane duk wanda ya sa neman mata a gaba ba abin kirki, zaka ji idan ba haushe zai buga misali da wanda yake kudi ba sa zama a hannunsa, to yakan buga misali da chata ko da neman mata. Yadda ka san mai tata, yadda ka san mai neman mata, haka in ya samu kuɗi suke ƙarewa. Sai ai suna buga misali da tata da neman mata, saboda yadda suke lankwame arziki. To suna nan ba iya taure bane ba, suna nan tamarin mutane wadda suke raba wa ƴan mata katin waya da data da sayan wayar ma da ashobe da gasu nan Ramadan basket da abubuwa, suna nan wadda suke wa ƴan mata aiwatar, ana talabbuzi da maganganun ƴan mata, sai ga jata masa tana neman abinda bai taka kara ya karya ba, ya kasa yi mata. To ba iya mara mata ba, masu matan ma duk wanda ya biyo matan kwararo, to hakkin iyalansa ma ba zai iya saukewa ba, ba zai iya cefa na kirki ba, ba zai iya warware matsaloli na kirki ba a gidansa. Sannan kuma biyan bukatar mata aure ya je ya barbaɗar da ƙarfinsa da lafiyarsa da sha'awarsa da kuzarinsa zuwa kwararo, lalacewa ta kai lalacewa. To ba tamarin dabbobi ne kadai bibiyan mata yake halaka su ba, har tamarin mutane ma bibiyan mata yana halaka su. To anan mu dawo kan hadisin, aure yana rantsar da gani, yana rantsar da gani, duk wanda yake da mata to insha Allah ta'ala matukar yayi aure don tsoron Allah, kuma ya yi wa kansa kiyamul layli, in Allah ya yarda matarsa za ta tare masa gane-gane. Kisa za mu zo mu karanta a nan gaba insha Allahu ta'ala. Idan mutum zai yi auren, yana da kyau ya lura da mai kyau, mai kyau kuma wacce ta masa kyau, ba mai kyau a wurin kowa ba, wacce kai ta ma kyau, domin shi kyau din ai kowa da irin ne naka, ko ai kowa yana ganin kyan matarsa, tsakani da Allah ko ko kana ganin matarka ba ta da kyau, kowa yana ganin kyan matarsa. Naka, in za ka yi aure, to ka kula da kyau, saboda wannan kyan yana taimakawa wajen rintsa gani. Idan matarka kana ganin kyanta, idan matarka kana da abin kallo a jikinta, kana da halittar da kake so kake kallo, to zai rage maka gane-gane. Sannan kuma kar ka zama tafi a waje tana burge ka ka auro ta, ka ɗauka cewa haka za ta zauna baka ba da gudumawa. In dai ka ajiye ta ba ci ba sha yanda ya kamata, sannan ga haihuwa kunika, ga ƙarancin magani, babu gyara kwata-kwata, to baka sani cewa duk kyanta za ta ragwargwabe. Kai sai dai a gyara, wani ya gyara ka ɗauko, amma kai ba za ka iya gyara naka ba. Sannan aure yana ba da kariya wa farji, saboda za a san biyan bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayanku ya ga wata mace, ya ga abin da ya tayar mashi daga zirarsa ta sha'awa, to yana cewa shi ma yana da makamancin haka, abin da take da shi ta sama tana da shi, ya je ya zakke wa iyalinsa, domin duk abin da wacce ɗin take da shi iyalin nasa ma tana da shi. In kaga an rasa baka gyara ba ne, kuma wasu abubuwan ma ƙarya ne, kai ma ka sayo na ƙaryar a saka ne a ciki. Ai wani kumburin kana ganin sa ka san kawai na ƙarya ne, kai ma ka sayo a kanti ake sayo shi, a kanti ake sayo shi mala. To ka sayo kai ma a tayar, a tayar a ɗaga, kai ma kana gani cikin nan. Wancan ɗin ma tayarwan aka yi, fata ta taɓa tsayuwa, ha ta ganin fata a tsaye, nan tsaye sake yi, kai ma ka sayo a tsayar ma cikin mala. Wannan hadisin kamar yadda na yi ishara zuwa ga, yana magana akan aure ya fi wani abu rintsarwa, ya fi wani abu ba da kariya wa farji. Me wannan abun? A ƙarshen hadisin an faɗe shi, shi ne azumi. Ai, da aure ya gagara, da aka tashi baka alternative mai aka faɗa azumi kenan. Kamar yadda aure, kamar yadda aure yake ba da kariya a gani da farji, haka azumi ma yana ba da kariya a gani da farji, amma ba ya aure ba, amma fa ba ya aure ba. Shi yasa wasu malaman fiqhu har a littattafan za ka ga suna faɗa, suna cewa aure ya fi ibadan nafila. Falala, aure ya fi ibadar nafila falala. An gane ko? Da mutum ya ta yin azumi, ya ce a to tunda an ce azumi ma abu nan shi kenan, shi ba zai aure ba, kawai azumin zai ta yi, to auren ya fi azumin falala. Sanaka auren ya fi kiyamun laili falala sosai. To ba za ka zo kullum kai ta kiyamun laili, kai ta kwana sallah, matarka ranta ya ta ɓaci, kai sarkin sallah, sarkin sallah wani ba, auren yafi sallar falala in dai ba ta farilla bace ba. Amma wanda zai hada aure da sallah irin yadda Annabi alaihi salatu wasallam yake yi, aure da sallah, aure da azumi, to wannan kuma hakan shi ne. Amma in ɗaya ne za a zaɓa a bar ɗaya, to aure ake zaɓa a bar nafila, ta azumi a bar nafila ta sallah. In zai yi a haɗe su kuma, to fal jam'u aula min at-tarjihi wal ma'u afdalu ka jam'ihima, jimala mai askari. Don haka aure ya fi azumi. Amma shi azumin shi ma wanda ba zai iya auren ba saboda rashin ba'a, sai aka ce ya yi azumi, shi kuma azumin wija'i ne, wija'i kuma shi ne dandaka. Amma azumin shi ma irin azumi fa wanda yake tsotse jijiyar mutum, azumi wanda yake yankwanar da jijiya, domin jijiya ce da yake yankwane daga abinci, daga danshi. To shi kenan sai mutum sai ya samu disturbances. Wannan disturbances da zai samu, to shi ne zai hana shi ma nutsuwar da zai ji sha'awa. Wannan yunwar in ta matsa maka ko kishi ya matsa maka, to wannan damuwar sai ta haura duk wata damuwa kuma ta wata shawaki maganar sha'awa kuma. Ana maganar yunwa da kishi. Amma idan azumi ba zai yankunar da jijiya ba, azumi a waɗansu wurare wanda ba wani wahala yake yi ba, a waɗansu lokuta da ba wani wahala yake yi ba, to sai kaga irin wannan azumin ba lallai ne ya kashe sha'awa ba. To shi azumi idan ka dube shi za ka ga cewa ba a koyaushe yake kashe sha'awa ba, sannan kuma ba a kowa yake kashewa sha'awa ba. Wani da azumin amma saboda ƙarancin taƙawa a ransa ba zai daina kalla-kalla ba, yana azumin amma yana kalla-kalla, wannan kuma ƙarancin taƙawa ne. Wani da azumin saboda rashin tasirin azumin a gabansa, ko kuma saboda ƙarfin gafin tuzuranci da yake da shi, sai zama azumin ma bai iya hana shi sha'awa ba. Akwai ba ma tuzurai ba ko gwagware, har magidanta akwai masu irin wannan ƙarfin sha'awa, wadda saboda ƙarfin ɗabi'arsu ta sha'awa, azumin ma baya ɗauke musu sha'awa. Muna taɓa jin a tafsirin Sheikh Ja'far, Allah ta'ala jikansa da rahama, wani ya turo tambaya da azumi, yana tambayar shin zai iya fara buɗe baki da matarsa. Kaga mutumin da yake neman alfarma cewa zai yi buɗe baki, yana so a ba shi dama in zai iya fara buɗe baki da mata, ai kaga wannan azumi bai katse masa komai ba. To haka lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutumin nan da ya taɓa matarsa tsakiyar rana da Ramadan, ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halattu, ya ma'aikin Allah, na halaka, na shiga uku, na lalace, ma ahlakaka, ni halakar da kai, me ya faru? Ya ce waqa'tu ahli fi nahar Ramadan, ya ma'aikin Allah, na auka wa iyalina da rana a wannan azumi. Da Annabi alaihi salatu wassalam yake da shi, shin atajidu raqaba, za ka samu yaye da za ka ‘yanta? Ya ce ba shi. Da ya ce da shi, a tasumu shahraini mutatabi'ai, za ka azumci wata biyu a jere? Ce ya makin Allah, wata ɗaya ma sai da na ɓalla shi, balle in jera wata biyu. Ka ga wannan zazzafa ne. Azumin yana da ɗabi'a, tana da ƙarfin da azumi ba lallai ne tafiyar mashi da wannan. Almuhim ana samu, to shi yasa auren dai ya fi garanti sama da azumi, shi yasa aka ce aghaddu wa ahsan, auren ya fi rintsarwa kuma ya fi ba da kariya. wannan shine karshen abin da Allah ya ba mu hukumu dauka sai majalisin gaba idan Allah ya kai mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu sallallahu alaihi wasallam kai daidai abin da nayi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dangane da sanarwa da aka bayar yanzu ta neman taimako wanda ake so a hadawa ɗan uwanmu da ke Maiduguri don alalashe su a kan ibtila'i da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da shi na ambaliyar ruwa wanda sanannen abu ne ya riga ya shahara da labari rubutacce da labari na hoto da na bidiyo kuma al'umma tsakanin gwamnatoci da 'yan kasuwa da ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi ana ta ƙoƙarin a ga cewa an taimake su da kuɗi da magani da tufafi da abinci saboda abinda suka rasa bai taƙaita iya gini ba abinda suka rasa ya haɗa da muntalakat abubuwan da suka mallaka a gidajensu gaba ɗaya ruwa ne ya kwanta a gida wani gidan har window wani gidan har ƙofa ruwa ne a kwance duk abin da yake ƙasa a cikin wannan ɗakin ya halaka domin wani ruwan a wannan level ɗin ya kai kwana 7 zuwa 10 a haka da ya zai zama a cikin wannan ruwan ya yi kwana 10 ko kwana 7 ya amfana don haka abin tausayi ne suna da matuƙar buƙatuwa zuwa ga taimakonmu mafi girman taimako addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa da abin da ya tare waɗanda suka jikkata Allah ya sa kafara ne ya ba su lafiya waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya karɓe su masu shahada dukiya kuma Allah ta'ala ya sa jarrabawa ce da za a fashe gariba to bayan wannan akwai ankararwa wannan ambaliya ta Maiduguri da ta faru ba ita ce kadai ambaliya ba irin natan shine ya zo daban amma gurarenmu akwai irin namu wanda idan mun kula mu din ma masu kananan ƙarfi da ƙauyuka waɗanda gidajensu na ƙasa ne kananan garuruwan nan waɗanda suke da gidaje na ƙasa da yawa masu tashi ruwa kaga ya tashi gari guda kaga masallaci na juma'a amma an yi sati ko sallah daga cikin salloli guda biyar ɗin nan ba a yi ba ko ɗaya su ma ruwa ya tashe su sun koma makarantu suna zaune a nan suke ci suke sha suke kwana da su da 'ya'yansu mazajen sun nemi wani wuri matayen kuma sun haɗu a classes a azuzuwa da 'ya'yansu a haka ake kwana gidajen ba a san ranar gyarawa ba dukiyar da aka rasa ba a san ranar mai gurbinta ba to mutanen Maiduguri duniya ta gansu bai ɗaya kuma alhamdulillahi ana ta ƙoƙarin taimaka musu su kuma waɗannan mutanen maƙotanmu na ƙauyuka an manta da su ba a ma tunanin su yaya za a yi da labarinsu kuma 'yan siyasa ba za su iya musu ba gwamnati ma za ta iya musu ba haka su ma yana da kyau idan waccan larura ce bukata ce to ta su ma larura ce kuma bukata ce wani lokacin ma ka iya cewa akwai haƙƙi na makotaka. Yana da kyau mu dubi yadda za a yi su ma a ce mun tallafa musu, su ma a ce mun tallafa musu, mun jajanta musu dangane da wannan musiba da ta same su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon taimakawa. Muna roƙon sa maɗaukakin sarki ya kiyaye na gaba, ya sanya wannan damana da alkhairan da ta zo da su, ya sa alkhairin da zai biyo bayanta ya fi sharrin da muka tsinkaya a cikinta. Ƙasar mu baki ɗaya, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya mana albarka a cikinta, ka ƙara ɗaukaka ta ya Ubangiji Allah, ka kiyaye damuwoyinta, ka kiyaye wahalhalun da ke cikinta, ka sauƙaƙe duk matsatsi da ke cikinta. Ya Ubangiji shugabanninmu ka sanya musu adalci, ka sanya musu tausayi, ka sanya musu tsoronka, ka ba su ikon yin aiki dominka, ka sanya mu a cikin zukatansu, ka ba su mashawarta na ƙwarai. Abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa, ka amintar da mu. Abin da ya mana wahala Allah ka sauƙaƙe mana shi, abin da ya gagare mu Allah ka iya mana shi. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana, ka yi mana rahama ka bi ƙaimu. Ya Ubangiji Allah kada ka kama mu da laifukanmu ko laifukan wawayen cikinmu. Ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin salihan bayinka na ƙwarai, ka rubuta mu da imani tabbatacce, ka rubuta mu da tuba kafin mutuwa. Idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, matattun cikinmu Allah ka gafarta musu. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala daynan illa qadayta, wala maridan illa shafaita, wala hajatan min hawaijid dunya laka fiha ridan wa lana fiha salahan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.